Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan amuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Iris Abdullah Bako da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wannan shiri na daren Juma'a 26 ga watan Mayu. A babin rahotanni za a ji ƙarin bayani kan hukuncin da kotu ta yanke yau cewa mataimakin shugaban Najeriya mai jiran gado bai saba doka a tsarin da ya bi wajen tsayawa takara ba.
Atiku Abubakar 1999 ya zama governor na Adamawa State. Aka dauke shi aka zo imagine no the president Obasanjo ya zama shi vice. Aka akai to menene za ka kawo yanzu kuma a ce an yi wani magudi.
Sannan za a ji ci gaba da kawo muku rahotanni kan inda aka kwana a shirye-shiryen rantsar da sabuwar gwamnati a Najeriya. Za kuma a saki koko za mu saki wayar Abuja kan wannan batu. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji rahoto na musamman. Muna kuma tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Idris Abdullah Bako da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniyar. Wani makami mai linzami da Rasha ta harba ya taba wani asibiti a birnin Dnipro dake gabashin Ukraine a yau Juma'a, inda ya kashe mutane biyu tare da raunata wasu 30. A wani hari da shugaba Volodymyr Zelensky ya kira babban laifin cin zarafin bil'adama. Hoton bidiyon ya nuna wani gini da ya lalace, hayaki na fita daga cikinsa, yayin da masu aikin ceto suka tsaya suna kallo. An lalata kusan gaba ɗaya benin saman ginin, daga dukkan alamu mai hawa uku ne da ya lalace. Bidiyon ya kuma nuna wata gawa a lullube a kan wani titi da ke kusa. Zelensky ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa an kai hari kan wani asibitin kula da lafiyar kwakwalwa da kuma wani asibitin dabbobi. Ya kara da cewa azzalumar ƙasa ce kawai za ta iya kai hari kan asibitoci. Irin wannan harin bai da wani amfani ga manufar soja. Tsantsar ta'addancin Rasha ne kawai. Gwamnan yankin Serhii Lysak ya ce an kashe wani dattijo mai shekaru 69 yayin da ya zo wucewa ta asibitin, kuma an ciro gawar wani daga cikin baraguzan ginin. A yau Juma'a an gwabza fada a birnin Darfur da ke yammacin Sudan tsakanin dakarun manyan janar-janar ɗin sojar ƙasar biyu, kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana. A rana ta hudu ta yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni da Amurka da Saudiya suka shiga tsakani aka cimma. Yarjejeniyar ta mako guda da aka kulla baya-bayan nan, wanda ke daga cikin jerin yarjejeniyoyin da aka karya, an saba ta cikin 'yan mintoci bayan da ta fara aiki a daren Litinin. Tun daga lokacin an ci gaba da saba yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla da nufin ba da damar kai agajin jin kai da ake bukata sosai zuwa yankunan kasar da yaki ya daidaita, lamarin da dukkan bangarorin da ke yaki ke dora laifin kan junansu. A El Fasher, babban birnin Darfur ta arewa, mazauna yankin sun ba da rahoton cewa an fafata da makamai iri-iri. A mako na shida da ake gwabza fada tsakanin dakarun kasar a ƙarƙashin jagorancin Abdul Fattah al-Burhan da kuma dakarun kuta kwana na RSF. Jami'ai a Somalia sun ce da sanyin safiyar yau Juma'a, 'yan bindigar Al-Shabab sun kai farmaki a wani sansanin soji da ke ƙarƙashin dakarun tarayyar Afirka daga ƙasar Uganda, kamar yadda majiyoyi da dama suka bayyana. An kai harin na safiyar ne a Blomera, wani gari da ake noma sosai a yankin Lower Shabelle mai tazarar kilomita kimanin 110 kudu da birnin Mogadishu. 'Yan bindigar sun tayar da bama-bamai tsakanin 4-6, ciki har da waɗanda aka sarrafa a gida da aka sanya a cikin motocin da 'yan kunar bakin wake suka tuka. Abinda wasu majiyoyi uku da suka hada da wani jami'in yankin da kuma wani komandan da suka bukaci a saka sunayensu saboda ba su da izinin yin magana da manema labarai, suka fada wa sashen Somali na muryar Amurka. A cewar majiyoyin, mayakan sun kutsa kai cikin sansanin ne bayan da suka tada bama-baman, wanda daga baya kuma aka gwabza kazamin fada. An kuma ga mayakan a cikin gari, dama sansanin sojin na bayan gari ne. To kuna sauraron labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC.
Idris Abdalla Bako aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, a Najeriya wata kotu ta zartar da hukunci cewa mataimakin shugaban Najeriya mai jiran gado Kashin Shattima bai saba doka a tsarin da ya bi wajen tsayawa takara ba, sabanin yadda masu kara suka yi ikirari. Daga Abuja ga Halima Abdulrauf da rahoton.
A yau Juma'a ne kotun kolin mai tawagar masu shari'a biyar karkashin jagorancin mai shari'a da Mujauro ta zartar da wannan hukuncin, inda ta amince da matsayar kananan kotuna da suka bayyana cewa jam'iyyar PDP ba ta da hurumin shigar da irin wannan karar a gaban kotun, kuma jam'iyyar ta yi katsalanda ne ga ayyukan cikin gida na jam'iyyar APC. Kamar yadda lauyan masu kara Joe Agi mai mukamin SAN ya shaida mana.
Well, we are counsel for appellant PDP. The Supreme Court have dismissed our appeal that we have no local standard and that irrespective of the unlawfulness of what APC did, we are not members of APC and we cannot challenge it.
Joe Agi ya kuma kara da cewa ba za su dauki mataki na gaba ba saboda babu inda za su iya zuwa bayan hukuncin kotun kolin.
Well, this is the Supreme Court. Told them in court, we can't appeal to God. We will stop here. We are bound by their judgment.
Kazalika, mai shari'a da Mujauro ya bada umarni ga jam'iyyar PDP da ta biya tarar naira miliyan 2 duk da cewa kotun ta kore karar a bisa rashin cancanta, inda alƙalan suka bayyana cewa karar da PDP ta shigar ta nemi ta sanya kotu cikin rudani ne kawai. Tuni dai kungiyoyin marawa jam'iyyar APC da ake kara baya a gaban kotu suka yi ta nuna farin ciki da matsayar kotun na yau, inda ambasada Ibrahim Abubakar da ke zama shugaban kungiyar magoya bayan jam'iyyar APC ya ce:
"We thank Almighty Allah today because the judges here, they say this thing will never been done in 1999. The judge is been clear, there is no any injustice. Let's all the political party, let's join our hands Nigeria."
Shi ma jagora kungiyar marawa jam'iyyar APC baya a matakin kasa, ambasada Ibrahim Abubakar Batati, ya bayyana cewa:
"Mun gode ma Allah, su judiciary din mu mun gode musu saboda sun ba mu awareness a Nigeria, abinda ba mu gane ma ba mun gane yau. Atiku Abubakar in 1999 ya zama governor na Adamawa State, aka dauke shi aka zo imagine no the president Obasanjo ya zama mashi vice, aka haka yi babu wani surutu, babu wani cewa wani ya cuce jura, suka zauna a president nan for 8 years. So menene za ka kawo yanzu kuma a ce an yi wani magudi banda wannan ba cikin tsarin mulkin Najeriya, kuma ba canza tsarin mulkin Najeriya ba. Saboda haka Allah ubangiji ya sa Najeriya mu ci gaba. Let's join our hands together and move Nigeria forward."
A wani bangare kuma, wani jagora kungiyar manoma a Najeriya ya tofa albarkacin bakinsa akan nasarar APC a gaban kotu.
"To alhamdulillah, a matsayin mu na manoma waɗanda suka ba da gagarumar gudunmawa kuma suka tabbatar da cewa His Excellency Ahmed Bola Tinubu ya zama shugaban kasa, wanda mu mun zo nan ne yau domin mu ma mu kare muradin mu na cewa lallai muna masu cikakken goyen baya ga wannan shugaban namu wanda muka zaba, kuma mu tabbatar da cewa mun bi kadin wannan shari'a da ake haye zuwa ƙarshe, domin mu tabbatar da cewa ainihin gaskiya ta tabbata, an yi adalci. Kuma alhamdulillahi, wannan hukunci da aka yi yau ya bayyana ma duniya cewa ana yin hukunci na gaskiya da adalci a kotunan Najeriya, musamman wannan kotun koli ta kasa baki da."
Idan ana iya tunawa dai, jam'iyyar PDP ta shigar da kara a gaban kotun kolin ne, inda ta yi ikirarin cewa zaben Shattima a matsayin mataimakin dan takarar zaben shugaban kasa Bola Tinubu ya sabawa tanadin sashe na 29 sakin sashe na 1 da kuma sashe na 33, 36 da 88 sakin sashe na 1 da na 2 na dokar zaben shekarar 2022. Kuma daga bisani kotu ta yi watsi da karar. Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima, har yanzu muna Najeriya, inda za mu sake kawo muku halin da ake ciki game da shirye-shiryen rantsar da sabuwar gwamnati. Umar Faruk Musa, gare ka.
Tun mako daya da ya gabata ne, sassa daban-daban na Najeriya, musamman babban birnin kasar Abuja, al'amuran shirye-shiryen rantsar da Bola Ahmed Tinubu a matsayin shi na sabon shugaban kasar Najeriya suka kankama da pente-pente da share-share da atisaye daban-daban na sojoji na sama da na ƙasa da jami'an 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro, domin tabbatar da cewa an kawar da kowace irin barazana da waɗansu 'yan Najeriya suka yi aniyar yi domin su kawo tangarɗa ko cikas a gurin wannan ƙasataccen bukin da Najeriya za ta samu sama da shugabannin ƙasashe 60 wanda za su shigo Abuja domin halartar wannan bukin na ƙaddamarwa. Da yake yau Juma'a ce tsari ne na gwamnatin tarayyar Najeriya cewa ai addu'o'i ranar Juma'a da kuma ranar Lahadi ai na addinin Krista domin roƙon Allah ya kawo sauki da nasarori da kare Najeriya daga kowace irin barazana ko kuma tashin hankali. Dr. Muhammad Kabir Adam, daya daga cikin limamai na babban masallacin ƙasa da ke Abuja, ya mun ƙarin haske akan hidimomin da yau aka yi, inda yake cewa
alhamdulillah an saurari lecture a nan a ɗakin taro wanda ya gabatar shi ne Professor Bashir S. Galadanci daga BUK. Daga nan kuma mun dunguma muka shiga masallaci inda aka gabatar da sallar Juma'a, wadda a nan kusan kowa ya zo. Kashim Shatima yana wurin, shugaban majalisar dattijai na ƙasa wato Dr. Ahmad Lawan shi ma yana wurin, da kuma da yawa daga cikin ministoci to service su suna gurin baki daya. Aka haɗu aka yi sallar Juma'a, wadda shi babban mai jagorancin masallacin Shehu Mosque Professor Shehu Ahmad Said Garadin shi ya shi jagoranci sallar Juma'a da aka yi ta yau, kuma ya huduba wadda a ciki ya jawo hankulan mutane wajen haɗin kai da kuma yarda da juna da kuma yin addu'a ta fatan alheri ga ita wannan gwamnati da za ta shigo, wadda daga farko sai da ya addu'a ga ita gwamnati da sauka da fatan Allah madaukakin sarki ya saka musu ayyuka da suka yi na alheri, ya kuma yafe musu kurakuran da suka yi.
To bayan addu'o'i kuma akwai waɗansu ƴan hatsaniya da suka nemi yin barazana a waɗansu yankuna na Abuja, kamar yadda Malam Usman Muhammad, wani mazauni babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, yake bayyana mun abin da ya gani da idonsa.
Ta wajen area 11 can na fito sai na ga ƴan iPod ne sun fito da motocin su jirgin sirar guda uku, kamar motar ɗaukar gawa ma haka suna tafiya. Kowa ya sa jan kyalle da baƙaƙen rekuna a cikin kowa ya daura jan kyalle. Kace a mutane na ma ƴan tsaro suna iya ƙoƙarinsu, suna nan ko ina dai suna kewayawa suna dudduba duk inda wani ɗan tashin hankali yake suna kekewa dudduba ne. Amma insha Allah lokacin ma da suka tafi kawai da gudu suke tafiya da motocin su, ba wai suna tafiya suna abulafani, suna dai tsaga wannan katakon na suna magana no suwari dinga ba za a rantsar ba amma suna gudu da motocin.
To duk waɗannan hidimomin da suna gudana ne a daidai lokacin da hukumar DSS ta Najeriya ta fitar da sanarwa wadda ta baiwa ƴan Najeriya babban gargaɗi da jan kunne ga masu ƙoƙarin tada zaune tsaye ko kuma manema labarun da ke haɗa kai da ƴan tarzoma domin kawo cikas da hayaniya a cikin Najeriya. Jami'an na DSS kamar yadda Dr. Peter Afunayen, babban jami'in watsa labarai na wannan hukumar, yake bayyanawa, an haɗa ƙarfi da ƙarfe da dukkan jami'o'in tsaro na Najeriya domin tabbatar da cewa kowace irin barazana aka kawo to za a iya murƙushe ta nan take ba tare da wani jinkiri ba. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To gaida Umar, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wani sirri da ya bayyana a ƙasar Kamaru a 'yan kwanakin nan, muna ganin yanda ake samun ƙaruwar ƙyamar baƙi da ta'azzarar ƙabilanci da kuma ƙyamar wasu ƙabilu a kafafen yaɗa labarai da shafukan sada zumunta. Haƙiƙa ya ƙarfafa batun janye shaida da kuma sanya 'yan ƙasar Kamaru gaba da junansu. Ga ra'ayin sanata Umaru Mazado.
Zaman tare a da ya fi na yanzu. A da ba a san bambanci ba, ba a san ƙabilanci ba, ku duka ɗaya ne. Hankali na nan, lafiya mutane na nan, kowa da kowa wannan na son juna, haka ne. Ba ƙabilanci, ba Bulatane, ba Bahaushe, ba Babume, ba kaza ba kaza, mu duka ɗaya ne. To yanzu duniya ta yi ɗan gaba kaɗan, an ɗauki al'adun Turawa, kowa sheshe nashi. Kaga mutanen mu na da, idan an ce family nan ba wai naka kai gadan nuclear ba, ba na ciki ɗaya ba, ba gida ɗaya ba, family anguwa duka ne, gari duka, ku duka ƴan uwa ne. To kaga yanzu ba haka abin take ba.
Duban yanda batun ya yi kamari ne yasa gwamnatin ƙasar Kamaru ta tsara kamfe na yaƙi da ƙyama da kuma kalaman ƙyama a kafafen yaɗa labarai na cikin gida da kuma a shafukan sada zumunta. Wannan kamfe ya biyo bayan wasu labarai na ƙanzon kurege da aka dosa yaɗawa akan wasu ƙabilu da nufin muzanta su. La'akari da haka ne yasa gabanin a gudanar da zaben kananan hukumomi da 'yan majalisu da suka shuɗe a watan Fabrairu a ƙasar. Cibiyar Kare Haƙƙin Ɗan Adam da Demokuraɗiyya Afirka ta Tsakiya tare da ofishin yankin na ofishin hukumar kare bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya suka gudanar da jerin shawarwari na tsawon shekara guda tare da abokan haɗin gwiwa domin magance maganganun ƙiyayya a cikin ƙasan baki ɗaya. Muhammadu Awal ɗalibi ne a fannin doka, gani yake cewa
ta ƙasar Kamaru na 241 na hukunta duk wanda ya zagi ƙabilar wani ko addininsa da ɗauri a gidan kaso na tsawon wata shida da kuma tara na jaka biyar zuwa jaka 500. Ayar dai ta ƙara da cewa kowane hanya ka bi don ka ɓata sunan mutum in a kafafen sada zumunta ne, balma in a kafafen sada zumunta da yanar gizo da talabijin ko radio ka bi don ka ɓata sunan mutum ko don ka sa gijinin shi. Wannan ayar ta ƙara da cewa ma wannan dokan za ta ninka ma zaman gidan yari kuɗin da za ka biya, je haura ma har miliyan 20.
Ƙabilanci ta hanyar tabbatar da kulle-kulle ga juna ina iyakanta damar yin musaya a tsakaninsu wanda zai sanya girman kasuwa ya takura. Wannan yana rage kantuna don 'yan kasuwa ya kuma hana saka hannun jari. Malam Sunusi Sarkin Goro ya farga cewa
yau dai kaga kyamace-kyamacen juna da ake kawowa. Yanzu mu dokan ƙasa ta fito sabuwa wanda gwamnatin ƙasar mu ta kafa, ta ce maganan kyamace-kyamacen nan ya kawo har yana hada tashin hankali kuma yana raba mutane, ba su kasuwanci da junansu. Wannan shi ce shi a gojen kabila na zanin sai abu. To alal misali yau kamar mu masu sayar da goro za mu ce shi mai kawo goro ya kasance Bahaushe? Ai kaga da wuya, a ta kudun ƙasar nan su arnan nan su suke kawo goro kuma da su muke hada-hadan kasuwanci. Yau masu sayarwa a cikin faranti na yawo da shi a kasuwa masu kasa, mu Hausawan da zaka samu mu ƴan tsiraru ne a cikin su, amma bai hana mu hada-hadan kasuwancin mu da su ba. Kuma kasuwanci na gudu su ma da kansu suna jin daɗi, wani ka sai kayan su ma in ya saura za su ce mu to mu bar maka shi mun sake dawowa mun sake kawo ni kayan tukuna mu karbi kudin wannan abin. Yace to yau kaga in mun ce za mu kyamace su kam hakan je yu, ai kaga da wuya. Kasuwanci kuma dama abin muyi mu'amala da juna ne, mun zama yan uwan juna, ba wani wannan kai ba kabila na ba a wannan kaza wannan kaza. Shi yasa muka ce to gara dai gwamnati ma tana kokarin ta tunda ta kafa sabon doka satin da ya wuce nan na game da maganan kyamatan juna, yanzu babu shi a kasar nan.
Nahiyar Afrika na biyan farashi mai tsoka sakamakon kabilanci da ya yadu sosai, abinda ke haifar da tashin hankali ya kuma wargaza zaman lafiya a cikin al'umma. Saudewa muna jin iyaye suna tsoma baki wajen zabar waɗanda za su aurar da zuri'ansu a nan gaba. Ra'ayin ƙabilanci, fifita ƙabila fiye da wata, wulakanta ƙabila akan wata, yana haifar da ƙabilanci da ya bayyana a matsayin saɓani na wasu. Alhaji Ahmadu Tijjani ya ce
sai aka wayi gari bai ga Bahaushe bane shi ya tsaya Hausansa, ba Fulatani ma yana Hausansa, to gara mu wansa za mu yi Hausan wayancan za mu Fulani. Amma wani sun mu daga ciki in ka zo ko da yana jin yarenka ta ka zo shena ma nashi yaren ba zai yi naka ba, ba zai yi na wani ba ma sai nashi. To kaga wannan tafiyan ai ta riga ta rushe, dan sai ana maganan wannan ni ban yadda ba ko shi. Amma mutane biyu daga ciki ba suke da haƙƙin wannan ba, wani bangare ne guda yake da haƙƙin wannan abun rushe wannan abun, aka dora ta kuma a haka ake tafiya a yanzu ba. To don haka ni cewa wai ana hade abin nan babu shi, ba tana akwai Bahaushe akwai Babumiya akwai wata kabila dan auratayya ana zaune. Amma yanzu leka ka gani gara gara ma Hausa suna auren wasu kabilun, wasu kabilun ma suna auren wasu kabilun, amma wayansu sun kiya su sun ce a tafau ba ya tafiyan ba za ta yi ba. To ban san daga ne wannan asalin abin ba, ni wannan ra'ayina ne kuma ba wai ni na fara ba dai, wannan mutum ya bincika ya gani abin da na fara haka ne ko ba haka ba. Duk ɗan gundarin asali da zai ma bumanci zai ma Hausa zai ma Fulatanci, wannan haka al'adan take. Ko wani gari kuka je ma wasu mutanen daban in kuna so ku yare su za ku yi yaren gumawa da suke garin, don wannan ba kowa ne yake ji ba ce ku da kuke wuri. Waɗansu ma da suke wani wuri akwai yaren wannan wurin asalin mutanen wurin, in suna so su yare ku wannan yaren za ka ji suna yi. Amma yanzu wannan abu
a ganin ƙorarren tafiyar ta lalace. Barkewan ƙabilanci idan ba a yi ganga-ganga ba zai iya haifar da taɓarɓarewan siyasa, yaƙin basasa, rikicin ƙabilanci wanda zai jefa nahiyar cikin mawuyacin hali. Ko ta waɗanne hanyoyi masarautar gargajiya za ta iya ba da gudunmawanta domin warware rikice-rikicen? Sarki Hausawan Gaundare Ahmadu Tanimu ya kara da cewa
sarautar gargajiya ai ta riga ta yi komai na maganar zaman lafiyar mutane kabilanci rabu domin ka duba masarautar gaundare musamman masarautar babba gidan Hayatu Isa mai gari duk wani kabila na da rawani a gidan akwai Hausa akwai Guma akwai Turawa akwai Fulani akwai Lakawa kai har ɗan kan dutse da akwai su ba miliki duk da akwai su sun mufu duk suna cikin gidan sarki kowa na gidan kuma ana da darajar shi ana rayuwa ne an narmoni tare yakan to she dai kuma abin da zamu fi kara she mu rike alkawarin da Allah ya yi wa musulmai in kun bi ni zan gyara muku zaman in ba ku bi ni ba zan bar ku inda kuke to wannan kuma ya saura a gunmu ne
a ganin korarren yin banza da zage-zage fin karfin zuciya yin tambaya akan cin zarafi neman sanin wasu kabilu yarda da sabani sun kasance kadan daga cikin ababen da za a kula da su domin dakile kabilanci a cikin al'umma Muhammadu Rabiu Damba muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru
zaurance a hausar magana firace da kwatance ake bai wasu kata
to a gaishe ka da wannan rahoto na musamman kan karuwar kabilanci a kasar Kamaru yanzu kuma ga Garba Awwal da labaran wasanni
wasanni a takaice
Sabon kotun ɓangaren ƙasar jamhuriyar Kamaru Idris Sanna ya yi wa masu taka leda na tsingin ƙasar jamhuriyar Kamaru gyaranni su 25 domin tantance su kasancewar yana buƙatar ƙarawa Golden Indomitable Lions na ƙasar jamhuriyar Kamaru ƙarfi amma sabon malamin ƙwallon ƙafan ya ƙi ɗauko ɗan wasa ko guda ɗaya daga cikin masana'ar taka leda na klubin PWD na birnin Baminda kasancewar su ne suka ɗauki kofin ƙalubale na ƙasar jamhuriyar Kamaru na shekarar 2022 nan wannan ne yasa na yi hira da tsohon ɗan takaleda na ƙasar jamhuriyar Kamaru Abubakar Jibrin domin ya yi mini bayani kan yadda ake tantance waɗanda za a ƙara a cikin kulub ɗin ƙasar ga da hirar tamu ta kaya
ina tare da tsohon ɗan takaleda a ƙasar jamhuriyar Kamaru Abubakar Jibrin Abubakar Jibrin barka ne
barka ne Malam Awal
ka buga kwallon kafa a cikin gida da kuma kasashen gejere shin wani irin halakai ake yi ne domin tace yan wasan kwallon kafa a kasar Kamaru
a lokacin mu dai akwai siyasa mai kyau don duwu ne team na cikin gida wanda suke wasa ana daukan a dauki dan wasa ko uku ko biyu ko daya a hada kai sannan a je a yi kullo
to yanzu gashi a sabon kocin kasar Kamaru a rubabin son hana ya yi kokari na kiran bangare amma bai saka babban club na Baminda ba wanda yake su ne suka dauki kofi na kalubale na cikin wannan shekarar
to Malam Awwal a gani na dai bai kyautata ba saboda Baminda a Kamarun nan kore ke dai tsohon club ne kuma su suka buga kofin din cikin gida na Kamaru to ya kamata ya samu koda guda ɗaya ne ya yi musu adalci ya kira su cikin salasiya amma an bai kira ba saboda kuma yadda ya kyautata musu saboda irin tarzoman da yake cikin Kamaru ya kamata ya dauki koda guda ɗaya ne koda guda biyu ko dai bai sai ball ba ya dauka idan yanzu aka suka hadu suka yi training shayya ta ce wanda suka yi goninta da su ne za ta bi kofin duniya
domin ne fatanka a kan wannan abubuwan da ke faruwa a kasar Kamaru wajen gyara kulubin da mutum islam
wato shi ne magana na kenan ai in ba yi haka ba ana nuna kabilanci kuma mu a Kamaru ba ma son kabilanci don muna so ne mu haɗa kan ɗin club ɗinmu ya zama guda ɗaya don mutum a Kamaru haka mu ake yi ba za ka bar equipe da suka ɗauki kofi ba za a ce ba wani ɗan team mai wanda yake kwallo da kyau a ciki ba wannan that in ba daidai ba ne ya kamata dai ya samu ya ɗauki kaman guda ɗayan nan dai ya yi musu suma ya faranta musu zuciya
a club ne ka buga wa kwallo a zamanin ka
a zamani na buga a Real a Douala na buga kuma a Dragon de Douala ekip Hausawa, sannan na buga Dinamo ekip Basa, sannan na je Gabu na buga a V Club Mangungu. Karshen dai ball na a FC Sansen ne na ekip Sojoji a Gabu. To yanzu na dauki retire, ina gida.
Sai dai a halin yanzu sabon kocin yana tare da sabbin masu sana'ar takale don su guda 25 yanzu haka a keɓe domin tantance su da kuma yadda yake kokari na tunkarin cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka wanda za a buga a ƙasar Ivory Coast a shekarar 2023 mai zuwan nan. Haka zalika mun yi waiwaye kan yadda kakar ƙwallon ƙafa na wannan shekarar yake gudana a ƙasar Burtaniya. A halin yanzu dai club din Manchester ita ce take da maki 89 a kan farkon allon na wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Ingila, sai kuma club din Liverpool ita ce ta zo ta biyu da maki 86. Haka zalika club din Chelsea ita ce wadda yanzu haka take da matsayi na uku da maki 70. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Tuwa gaida Awal, kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Mai burge Hausawa, sashin mu yar Hausa.
Mai burge Hausawa, sashin mu yar
Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman akan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu.
Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa 8 kan karagar mulki?
Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu?
Menene tunanin yan kasashen da ke makwabtaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa?
Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai baiwa Tinubu?
Yaya kuma Tinubun zai tunkare su?
Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato internet.
Ku ci gaba da kasancewa da Sashen Hausa na muryar Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Wani makami mai linzami da Rasha ta harba ya taɓa wani asibiti a birnin Dnipro da ke gabashin Ukraine a yau Juma'a, inda ya kashe mutane biyu tare da raunata wasu 30. A wani hari da shugaba Volodymyr Zelensky ya ce babban laifin cin zarafin bil'adama ne. Hoton bidiyon ya nuna wani gini da ya lalace, hayaki na fita daga cikinsa yayin da masu aikin ceto suka tsaya suna kallo. An lalata kusan gaba ɗayan benen saman ginin, daga dukkan alamu mai hawa uku ne da ya lalace. Bidiyon ya kuma nuna wata gawa a lullube a kan wani titi da ke kusa. A yau Juma'a an gubza fada a birnin Darfur da ke yammacin Sudan tsakanin dakarun manyan janar-janar ɗin sojan ƙasar biyu, kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana. A rana ta hudu ta yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni da Amurka da Saudiya suka shiga tsakani aka cimma. Yarjejeniyar ta mako guda da aka kulla a baya-bayan nan, wanda ke daga cikin jerin yarjejeniyoyin da aka karya, an saba ta ciki 'yan mintoci bayan da ta fara aiki a cikin daren Litinin. Tun daga lokacin an ci gaba da saba yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla da nufin ba da damar kai agajin jin kai da ake bukata sosai zuwa yankunan kasar da yaki ya daidaita, lamarin da dukkan bangarorin da ke yakin ke dora laifin ga junansu.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Idris Abdullah Bako da ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Lazarus Christian da kuma engineer mu na yanzu Rob McLean, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.